inda zaka ci da su wannan duk yanda ya sauka gare ka saboda dama Allah ya ce li yunfiqu fi sa'atin min sa'atihi wa man qadira 'alayhi rizquhu falyuntafi ma ataahu Allah wannan ranar Ashura Allah ya kwace masa ya ci da iyalansa saboda ranar Allah ya kwace masa wannan ranar Allah wani kafin ranar Allah ya kama mai bashi dama ya ci da iyalansa wani kuma sannan kuma koda a ce abin nan ya inganta ai la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha in ma da ya inganta kaga Allah zai kallafa wa rai wanda take iya a sama sai dai wani in baka da salari kace zaka tafi kaje kai dole sai ka samu abin da zaka yi wata mai iyalanka tun daga layya nan kaga da aka shar'anta mana ranar layya duk wanda bai da abin layya an dauke masa ba a cewa dole dole ta kokaka sai yayi layya in bai da abin layya Allah ya dauke masa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha to banda sanan asalin wannan abin ba shi da wani tushe sannan kuma har ila yau ka zo ka ƙara kuma dora ma kanka cewa ta kokaka sai ka je ko da bashi ko da menene sai ka to kaga wannan kenan dan haka wannan asalin wannan cika ciki hadisin sa bai inganta ba abin da ya inganta a wannan yini shine azumin ranar 9 ga wata da azumin ranar 10 ga wata
to masha Allah malam yanzu idan muka lura wanda bai da zarahi sai ka daina kallafa kansa har bashi yake ci ya je sai dabbobi musamman irin kaji da makamanta haka domin ya yanka wanda kuma ke da arziki a halin yanzu abin ya koma kamar alfahari sai ya maimako ya yanka kajin sai ka ga ma har dabbobi irin su rago bunsuru ake yankawa saboda a nuna isa da makamanta haka a halin yanzu kin da ka bayyana cewa wannan abin bai da tushe a addinin musulunci a menene hukuncin wanda ya aikata
to irin wanda ya aikata wannan musamman kaga shi na aikin cika ciki kuma kaga bi da ta zama kashi biyu asali in an ce ayi cika ciki kaga wani abu ne daban sannan a ce kuma ayi yanka a mai da shi kamar yanka na layya kaga wani abu ne daban dan haka koda a ce cika cikin ya inganta koda a kaddara ya inganta yankan a ce yalwa ta wuri ne ba daidai bane a kago wata bid'a kuma a ce a dauke ta a kamanta ta da wani abu da Allah ya shar'anta mana tunda kaga mu abin da Allah ya shar'anta mana shine yankan raguna ranar babbar sallah hatta ranar karamar sallah idan aka dauka ga magarin a wannan yayyanka irin da ake alayya kaga ya zama bid'a a ce ranar karamar sallah mutane su haɗu su ta yanka dabbobi saboda Allah ya kuwace musu su ta yanka dabbobi da an gani a ga kamar babbar sallah kaga ya zama mummunar dalila haka nan ma a ce kuma bayan haka da akal wannan asali cika cikin bai inganta ba sannan kuma aka sake kago masa wata bid'a ta yanke a ce sai an masa yanka shi ma ana kusan kamanta shi da wancan kaga duka wannan bid'a ce kan bid'a to ita illar bid'a tana da mummunar illa saboda in kai zanubi yanzu kai ƙarya ko kai caca ko kai zina kaga zanubi ne da kai yanzu in ka tuba Allah ya yafe maka kaga wannan zanubin iyaka sanin inda ya tsaya amma matsalar bid'a ita idan ka kaji bid'a kai bid'an nan ka aikata ta a matsayin bid'a kana da laifin bid'an nan da ka aikata sannan kuma kana da laifin duk wanda ya koyi da kai ya aikata wannan bid'a dan haka duk wanda ya fara tsadar wannan bid'a ta yanke duk wani yanka da za a yi a garin nan na wannan bid'a yana da nashi kamar shugale sannan idan abin ya daga daga garin nan ya tafi ƙauyuka nan ma duk ƙauyen da aka yi wannan yankan a sanadiyar bid'a da shi ya kaga yana da nashi sanadi haka nan idan ya daga daga wannan jihar ya tafi wata jiha kamar a ce ya tafi Kano ko Katsina ko makamantansu duk jihar da abin ya daga ya tafi nan ma fa ana rubuta maka sanadi to kaga ina mutum zai kai da zanubban mutane garuruwa miliyoyi da za kuma kullum idan aka ce bid'a ce ta dinga yaduwa ta dinga yaduwa ke duk shekaru karuwa za ta yi tai kaga sai a dauka kaman addini wani inda haka shi yasa ko yaushe mutum ya kiyaye kada ya kaji bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iyyakum wa muhdathatil umur ina muku kashedi da kazagun abubuwa kuma yasa man sanna fil islam sunnatan sayyi'atan alayhi wizruha wa wizru man amila biha min ghairi an yunqas min uzuri min awzari shi annabi yasa duk wanda ya kaji bid'a ya kaji wani mummunan abu na bid'a to yana da alhakin abin da ya faru sannan kuma yana da alhakin duk wanda ya aiki da wannan abu ba tare da an rage musu nasu alhaki ba dan haka za a bashi kwatankwacin alhakin da za a ba mu waɗancan kuma ba wai nasu za a dibo a bashi ba a'a nasu na nan kuma shi din nasin idan mutane goma suka kowa ya samu nashi na mutum guda guda to shi wannan za a karkato masa na zanubban mutane goma duka a zo a saba shi kaga matsalar marar illa bane a ce mutum ya kaji bid'a to mutane saboda rashin sani sun dauka abin alfahari ne kawai sun dauka isa ce na isa bari ni ma in yanka ma yayana wancan an yanka musu ya ji a yara sun zo sun ce masa ai gidan su wane an yanka ba su wane da wane kaji su wane da wane tattabaru sai ce to bari ni ma zan yanka muku sai yanka musu ina ga ko kuma da tattalin da suka ji aka yanka musu ni talaka da zan yanka mu kaga duka daga nan ake samun bidiyo din su tabin kasa su ta yaduwa kaga yan ba da jira ba ka fada kace wannan yankan gaba ɗaya bai wuce tsara jarwa kaga ashe bidiyar ma sabuwar kyankyasanci so kaga nan ba da dadewa ba ka kyankyashe ta kuma da an kyale ta haka za ta ci gaba kuma duk waɗanda suka yi kirkira laifin ta kamar yadda kace hukuncin ta shine laifin ta kan wanda ya karga sannan kuma yana da commission laifin duk wanda ya aikata har zuwa ran alƙiyama
masha Allah Allah zaka fita mala an ce yara su ne manyan gobe to a hali yanzu ɗabi'un da yara musamman ma a cikin babban birnin Sokoto suka fitar da shi musamman irin jiya zaka ga cewa kowane yaro sai ya sai tashi tantabara ya matsa ma mahaifin shi ko mahaifiyar sa ta tashi mishi tantabara inda zaka ga sun haɗu wuri guda a shiya sai yaran kila sun kai 20 sai su haɗu yanda kaga ana tare nin nan na na tantabaru da makamanta haka me ya kamata a ce iyaye su kuma sun mai da hankali akai saboda yaran nan su ne za su zama manyan gobe kuma idan rayuwar su ba ta gyaru ba yanzu ba sanin da za ta gyaru ba
yani wannan magana ta ka tana da muhimmancin gaske laifin gaskiyar magana yana kan iyayen su saboda yaro da shi ke sayawa kansa tattabara ba wannan na da yake sannan na biyu yaran nan duk abin da yazo yace ubansa yace a'a wannan ba daidai bane addini kaga ba zai sace wannan ba amma duk lokacin da yazo yace a masa abu ba ya ga babu matsala yayi masa to kaga nan gaba in yaron nan ya taso babu wanda zai zo ya ce masa yankan tattabarin nan bi da ne saurayi kuma kaga shi uban ya sani tunda ya san iyayen sa ba su yanka masa tattabaru ya san zamanin sa ba su taba tashi a ce su je su ce wa iyayen sa ba su yau layyar tattabaru a musu layyar tattabaru to tunda ka san iyayen ka ba su ba me yasa kai zaka zo ka yi iyayen ka kaga nan matsala ce to don haka wajibin iyaye su nuna wa ƴaƴan su wannan al'amari ba mu same shi ba gurin iyayen mu dan haka wannan ba daidai bane karku ba a wata layyar tattabaru ku bari lokacin nan ya wuce zan saya muku tattabaru ku ci amma ba wai da sunan alakanta shi da ranar Ashura ba ba a haka addini ba a hada masa komai addini yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi haka muke gudanarwa kuma gurin iyayen mu da kakannin mu ba mu samu maganar yankan tattabaru ba to da zaran uba ya gaya ma wannan kaga ya karantar da yaro ya nuna masa cewa addini shine abin da aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam sannan kuma daga nan ya datse wannan bid'a nan gaba tsawon rayuwar yaron nan duk inda yaga ana wannan abin ba zai yarda da shi amma idan aka yi shiru sannan tabbatar maka a tabbatar da su akai kuma zai matukar wahala nan gaba idan yaron suka tashi suka haifi ƴaƴa su da kansu za su dinga shajja a yaran su saboda su an musu kuma za su nuna ma yaran cewa ai haka aka mana kuma wani ya zo ya hana za su ce ba za su yarda ba saboda tun iyaye da kakanni muna yi alhalin kan gano kashin da abin ya faru to amma in ya tafi haka sai ga su ne wanda za su zo nan gaba suna cewa tun iya haka muka isko iyayen mu suna yi da haka ba to da haka tun farko ai ma wannan iyaka wannan ayo wannan bid'a duka a tsayi da ita nan ta tsaya nan ta wuce kuma ta hanyar nuna ma yaran nan kuma babu wanda za su magance wannan matsala kamar iyaye iyaye kamata su ji tsoron Allah su ga abin da Allah ya ce musu kada su gina yaran su akan abin da su ba gina su akai ba kaga ba gina su akan wannan bid'a ba to ya kamata su kuma su ji tsoron Allah su nuna ma yaran su cewa wannan bid'a ne kasi su hakura su daina yi ba a kamanta ibadar Allah da wani abu yanka da ko na layya da kuke gani Allah ne ya ce a wannan ranar kuma kuna ganin sai wannan ranar kawai ake to wannan kwatun da babu ita a hakura a bari to wannan shine yadda ke gani wallahi ala
to masha Allah malam Sotari idan kai ma wasu iyaye magana na cewa wannan abin da suke sa iyayen su akai ba abu ne mai kyau ba sai su ce ai sun san cewa ga addini bai halatta ba amma ai al'ada ce ba kuma yaran ba suna yi bane da suna addini ba suna yi ne din su da su al'ada an saba kuma da a dan ji dadi dai a nuna haɗin kai da makamantan haka kuma da haka kuma sai su ce ai gwamma yaran su sai wa'annan abubuwa da su je suna irin abubuwan da wayancin bangaren da ka bayyana suna nuna alhini na mutuwa da makamantan haka a to wannan tunanin da iyaye ke sa su cewa lallai sun san ba addini bane kuma suna barin yaran suna yi saboda su samu haɗin kai da kuma al'ada a wannan nan yana da wani tasiri zuwa gaba ga rayuwar su yaran
yana da tasiri babba saboda ce musu da suke al'ada ne kaga ba al'ada bane tunda su sun san ko su a kansu ba su samu wannan al'ada ba iyaka abinda suka samu shine cika ciki kuma kaga ta cika cikin hadisin su inganta ba to dan haka kaddara ma a ce sun tsaya ma yaran a cika ciki kaga da sauki amma a ce kuma yara suka ji sabo son abu zo su sannan kuma sun ce da su ai su ba da niyyar haka suke ba ai ba san shaidan ba ai shaidan shi mafara yake ne ba dan haka da zaran shaidan ya samu wannan mafara da haka ake zarcewa kaga misali bautar gumaka da ta auku Abdullahi dan Abbas Allah ya dade shi yace asalin farkon bautar gumaka da mutanen Annabi Nuhu ta samu asali ne daga irin kajin bid'a ta samu asali ne kuma ba wai da nufin shirkar akai iyaka wannan su mutane ne man na kwarai su ne Allah ya mutunta alqurani suke hukumu shirkai ke cewa kar ku bar wuddan wala suwa an wala yagusa wa yauka wa nasra duk Allah ne na kwarai da suka mutu sai shi ne yau waɗannan mutane wahayi cewa ku me zai hana ku suranta surorin su kuna kallon su kuna tunawa da su kuna bauta sai zaman asali sun suranta surorin su ne dan su tuna da su su dinga bautawa Allah amma ba wai dan su bauta musu ba saboda kwata-kwata su shirka ba ta zuwa ga zuciyarsu to amma da suka yi haka kashe dan yi amfani da dama a kwana a tashi a kwana a tashi har aka kai ga wani generation wanda ba su san me yasa iyayensu da kakanninsu suka aje wannan sura ba to ne kawai sun waye gari sun ga surorin mutane a cikin masallaci sai dan ya nuna musu ai iyayenku ba wata ibada suke a masallaci ba banda bauta mu wadannan gurin kaga daga nan aka dukufa mu shirka har suka dauka shirkar ma ita ce asalin addinin iyaye kaga wannan to yanzu kaga wannan ba mamaki yanzu in ba ai wannan abin iyaka ba aka bar shi ya ci gaba nan gaba in kuna ganin yanzu yaran ba da niyyar haka suke ba nan gaba za a dauka lalle layyar tattabaru kuma nan gaba sai a ma sanya mata sunan layyar tattabaru a sanya mata wani suna da zai alakanta ta da wannan layyar da muke kaga kenan da abin da ke gudu ya hanka nan kuma abu na biyu shine cewa ba a tunkule bid'a da bid'a waɗancan mutane da suka kaji bid'a da cewa daukan shi ranar alhini da ranar kaza za a ce musu a'a ba za a yi abin da kuke ba saboda bid'a ce to in baka yi bid'a ba sai ka dawo ka riƙe sunna da sunna ake tunkuɗe bid'a ba da wata bid'a ba a tunkuɗe bid'a har yanzu suna kokarin su tunkuɗe wata bid'a da wata bid'a wanda haka kaga kuskure to amma tunda su sun kaji bid'a ku bar musu bid'a su ku nuna musu bid'a ba daidai ba ce amma abin da yake daidai shine abinda manzon Allah ya yi da kuma mu sanya ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to kaga wannan shine shari'a kuma wannan shine tafarki madaidaici
to yanzu malaka ko mu je hutu rabi lokaci wace hanya ya kamata a bi domin cikin lalama da fahimta mutane a kau da su daga wannan
to babbar hanyar da ya kamata a bi shine wannan mataki da kuke dauka wannan hanya da Allah ya hore muku na hanyar sadarwa kuma ban sadarwa kuna naku gudunmawa kuna kuma ba da abin da kuke iyawa kun je kun duba kun ga abin da ke faruwa kuma kun zo kun tura waɗanda kuke ga suna da kuke zaton suna da masaniya ga abin su sanar da mutane kun ga kun yi naku kun ga wannan gefen naku haka nan su ma malamai yana da kyau su ci gaba da wa'azi da nuna wa mutane domin mutane da abin da suke idan malamai suka dakatar da su suna dakatuwa idan malamai suka ce da su wannan abin da kuke ba daidai ba ne za su daina to da haka kenan kaza akwai gudunmawa sosai da malamai za su buga za su taka ta gurin isarwa da mutane wannan bayani nuna musu cewa wannan abu ba daidai ba ne haka nan iyaye su ma akwai gudunmawa da za su taka domin su ne ma karshen abu kuma matsalar iyayen da yawa daga cikinsu ba su fahimci ina aka sa gaba ba to amma Allah ya sa malamai su ke da wannan ilimi su ke da wannan kuma su ke da matsayi gurin waɗannan mutane to da haka babbar hanya da nake ganin ake shi ne malamai su shigo ciki idan malamai suka shigo ciki sannan ko kuma kuna da hanyoyi da sako zai isa zuwa ga jama'a to insha Allah idan aka haɗa wannan ƙarfi da wannan ƙarfi biznillah abubuwa za su lafa amma in ba wannan ba to wannan tabbatar maka babu abin da zai kasar da wannan abu domin su yara kullum ƙara wannan suke ilimi nisanta ake ƙara yi da shi sannan kuma abubuwa na alfahari da sauransu su shaidan ke da ingi zamar sannan ko da shi shaidan na ƙara zuga mu yana ƙara azama akan waɗannan abubuwa to kaga in ba Allah bane ya sa malamai sun tashi sai yayi tunda malamai har yanzu suna da nasu kima da tasu daraja idanuwan mutane to in ba su bane suka tashi sai suka dau mataki da kokarin dakatar da wannan bid'a to in ba haka ba gaskiya bid'a nan tana da matsala to wannan da wannan kace babbar hanya gaskiya hanyar malamai su tashi tsaye ko kuma ku yi kokari ku yi amfani ku isar da maganganun malaman zuwa ga mutane to insha Allah ta haka biiznillah za a samu
to masha Allah godiya ta musamman Dr. Sani Abdullahi just da wannan gudunmawa da ka bamu da fatan dai masu sauraro an amfana da abinda malam ya ambata ina ganin za ku iya bada taku gudunmawa ku tambayi malam kan kila wasu abubuwa da ni kaina kila ban sani ba ko kuma ban zaino ba a cikin wannan tattaunawar da muke yi amma kafin sannan bari mu je hutu rabin lokaci idan muka dawo shirin zai ci gaba
dan Allah dai kamar yanda aka saba maganin sauro guda uku nake bukata
gaskiya ban sake baka bashi
ni maka alƙawarin cewa zaran na sai da amfanin gona ta zan dama da kuɗin kuma ina son ba iyali na kariya daga cizon sauro a san halin da tana dauke da juna biyu
to shin wai kai tuno wacce ma sai ka sai maganin sauro kullun sannan zaka ba iyalin ka kariya
me kake nufi
bari in faɗa maka kamar nake gidan sauro mai magani don ba iyalin ka kariya mai daurewa saboda ka sani cizon sauro shi ka kawo malaria
sai yanzu na fahimci dalilin da yasa aka ba Halima gidan sauro kyauta a asibiti lokacin da ta je awon ciki
malaria na kan gaba wajen haifar da rashin lafiya har ma da mutuwa a lokacin goyen ciki domin tabbatar da samun mafita mai dorewa tabbata masu juna biyu na bacci ne kawai a gidan sauro mai dauke da sinadarin maganin cizon sauro a kullum har tsawon shekara wannan sako ne daga ma'aikatan lafiya ta ƙasa da ta jaha da kuma tallafin al'umma Amurka
madalla idan yanzu kake kuna kwatu radio sai kana ta ga shirin barka da safiya wanda ke zo maka kai tsaye daga Calisthenics Radio na Kare FM akan mita 1.9 inda muke tattauna akan wani sabon al'amari da ya fito a cikin watan Muharram wanda ake gudanar da wato sallar cika ciki ko kuma yara suke gudanar da sallar tantabara wanda kuma malam ya muna sharhi akan tushen sa da kuma hanyar da kamata a dace da shi kafin ya koma bid'a da zai kasance ya ci gaba da tafiya har tsawon shekaru lambar da za a kira mu shine 09060000222 ko kuma 08017923360 ko ya turo mana sako akan 08100000877 ina ga mun fara samun kirayi ba mu ji kira na farko assalamu alaikum
wa alaikum assalam Allah ya kula da mu barka da kwana barka da aiki
barka ka dai ba muke magana kuma daga yana
alhamdulillah sai kana tare da Abubakar Sage da Riman Bari Okoko ina wa malam fata alheri ina masa fata Allah mai rahama da lafiya ina alhamdulillah mun ji nan banan da mallan yayi to ni kana ina da tambaya ga mallan to wannan lada a cikin kuma irin abubuwan ga iyaye ka sai irin dafi da kulada kashi haka kuma iyayen sai yana karawa su karin tsaro sai ku saka da laka da bafi sai ya dinga tsakama da mallan wani abun ya ji a kai mai kula da gaba abun da muka bi da gaba suna amma zai kuma wajibi to ina annai kula da mallan wani na abun shi saboda kan ya ta kai an bayyana su sai yanzu zuwa gaba abin ana ekwaye samu ganuwa da musulunci to shi an nau da ga mallan da Allah ya kai kuma kuma sai ya mun da ran ya ta kuma daga abubakar sai ya yi baro
to masha Allah abubakar ka ga sanu da kokari bari mu ji wani kira na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum bari mu mallan illa da hoku dai kai bayani kila bai tare da mu sai ka kare mai kai tambaye
a gurgurje hakika wannan abu kamar yanda ka faɗa zai jawo matsala magana da cewa wai kuruci ya ce a bari yara suna yi ba daidai bane dan abin da yaro yake in ya zama na ba daidai bane ba a kyalace a ce ba kuruci ya ce kawai da haka dole a dau mataki iyaye kuma su ne wannan hakki ya rafe a kansu su dau matakin nuna musu cewa ba shari'a ba ce wannan ba addini bane babu wata sallar tabaru babu wata layyar tabaru tun yanzu a nuna masa sani kuma yaro ya nema kai karka bashi in yana son cin tabaru to bayan su a lokacin ya wuce to sai kai ka masa tabaru gurgurdan da Allah ya fuwace maka amma karka alakanta shi da wannan rana na Ashura cewa rana ce ta zayyar ta tabaru
to masha Allah dan ne cewa yara ma tun suna kanana ake koya musu addini bari mu ji kira na gaba assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da muke magana
yana magana daga kasar gangarau
to malam kasimu daga gangarau kai da abin da muke tattauna ko
aje abin da kuka sama akai
to muna jin ka
ne abin da ka ba ta ga mallan alo
muna tare
abin da ka ba ta ga mallan kamar irin yadda ake cewa idan mutum ka ba shi ara bai baka ba lalata ta ka ga shi abin da ya tabi shi ya ko ya ka adala shi an kai
to shi kenan mallan zai hamsa maka da yawa a ganin cewa ai wannan sallan ma ana kiran shi sallar shara duk da to ga da san bai da
ne
ko mutum muna da sai ka ji an ce ai ne ka ansa shara ga wani
shara wannan al'ada ce kawai ta hausawa ba ta da alaka da addini to dan haka kaga abu ne wanda ya kamata ma a ce an fita batunta ba wani wannan ba musamman ana kokarin alakanta ta da addini amma ya dauka dan raha ne kawai wasa ayi wasa ayi bandariya ayi nishadi wannan bai shiga cikin wannan in ba alakanta shi da addini ba amma duk abin da aka alakanta shi da addini yana da illa dan haka wannan bai da wani abu addini ba addini bane ce a bada shara ballanta da shi in baka bada shara ba za ka ba mutum a lahira addini ba ruwan shi da wannan abin da bai addini bai so ka kaji wani abin da babu shi a addini ka shigar to kaga dan matsala ta ce ka ga wannan shara idan aka alakanta shi da addini ta zama bid'a ka gani wannan shi ne
masha Allah bari mu ci kira na gaba assalamu alaikum
wa alaikum assalam
da muke magana kuma daga ina
ina magana da Umar dan Fulani daga nan Tamaji
Malam Umar dan Fulani muna tare da kai
mun ta kula da ayyuka
alhamdulillah
masha Allah duk ina da ku kun da zuma da abubuwan da Allah ya kawo hudu
ta
yan ku kun da azan nan mun nan na sa ba ki da wannan al'amari ya ga su iyaye kuma su tafi su sama da waɗannan yaduka waɗannan abubuwan sai har da addini ba da da dukkan yara su tsowa ba da ma ta kudu mun yi mutane da mallame kuma su ba ku da kuka da addini su kan tsaya su da mallame su kuma ta tsaya su mai wannan abu ba da wata alaƙa da addini ya ga su yanzu a sai a
ta mai sabon na farko a cikin shirin cewa assalam assalamu alaikum sunana Umar dan Baiwa mai kwakwa da Rabina ta dallalle ina yi wa malam barka da zuwa kuma gaskiya malam yayi bayani mai gansarwa kuma wannan al'ada ta zama ruwan dare ga yara saboda ko jiya na ga yara sun yi tareni na cancabaru an giwaye kamar yadda ake yin ragunan layya tambaya ta ana akwai inda addini ya halarta wannan ɗabi'ar sako daga Umar dan Baiwa ta dallalle in sako na gaba yace assalam a gaskiya wannan fadakarwa muna godiya ga malam sako daga Zanai to muna godiya muna ci assalam sunana Abdul Aziz Samiyar Dila yusa barka da aiki ina yi ma malam barka da zuwa gaskiya kamar yadda malam yayi bayani mun gamsu bayanin sa yana da kyau sauran malaman Sokoto su tashi tsaye don ganin an yaƙi wannan bakar al'ada ta yanka cancabara saboda in ba a ɗau mataki ba wallahi ba a san inda wannan abin zai tsaya ba sannan ko iyaye ya kamata su tashi tsaye su hana yaransu wannan layyar cancabaron Allah ya kawo mana ƙarshen wannan abu saƙo daga Abdul Aziz Samiyar Dila
to masha Allah malam Abdul Aziz bari mu dauki kira na gaba. Assalamu alaikum. Lafiya lau da muke magana.
Ina
magana
da Hassan.
Na'am. Mama Hassan. Mama Hassan muna tare da ke.
Da Allah, ni ba hada ne. Abin da aka tambaya ta kamar irin jiya goma ga wata.
Eh.
Allah ya ji mana ne kamar ruwan sama. Shi ne ya an tafi kana eka kwanan ka dukkan baranda dan Allah ya saka bani ne ina da ka iya yi ma ran ka an fara aikin da Allah zai yi muku malamin wasu sanin su kuma salamu al'umma ina na kasan karan bani na mala
to mata Allah ki saurara mala zai baki
ano na irin wannan abu da ba su da asali ba a cewa ranar Ashura ruwan da ya sauka na sama ranar Ashura yana da wani abu na muhimmi na musamman wanda za a wa yara wanka da shi duk bai da wannan da ruwan sama da ya sauka Ashura da na sauran ku duka dai ne bai da wani bambanci da haka duk irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da mutane suke kagowa wanda ba shi a bace ta kawo kuma kamar yadda aka gaji wannan layyar ta tabaru aka ka gaji wannan shi ma na jale kuma sai ka ga ya ci gaba shi ba a ce duk ranar ta tabaru ranar babba Ashura idan an yi ruwa to a tarin ruwan a yi magani da shi waɗannan ba su da asali.
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Da muke magana kuma daga ina. To kuna magana da Bashir mai shago gundi. Malam Bashir mai shago muna tare da kai. Ka ji Malam Abu Bakar ya tattauna ko?
Ah, na ji abinda Malam ya tattauna.
To.
To, kaji a tambaya ta ba game da wannan layyar tsayara saboda mu dai nan gaskiya amma ga ana yin wannan layyar tsayara ba. Amma dai na ji kuna bayanin ta a cikin gidajen radio. To sai dai abinda a tambaya ta ga Malam game da wannan tikatiki. Wanda ake yi daren rantsuwa. To wannan tikatikin dai da dadewa mu dai mun tashi mun ga ana yi. To sannan a cikin bayanan da malamai kai muna jin wasu na cewa ba a yi kuma wasu suna cewa ana yi. Sannan mun ji wasu ma na kawo hadisai a cikin littattafan shehu sannan da cikin littafin Abdullahi Gwando har suna kawo hadisai. To amma kuma wasu sai su ce waɗannan hadisan ba su da inganci. Sannan akwai ma na ji wani malami ma ya bayani cewa Annabi lokacin da ya zo Madina Makka ya tuma Yahuda suna wannan azumi na Ashura. Har yi musu tambaya sun ka ce ai suna yin wannan azumin ne saboda lokacin ranar Allah tsirantar da Annabi Musa daga Fir'auna sannan ya halaka Fir'auna akan haka nan suka wannan azumi. To sai shi Annabi ce ai su sun ka hikimcinta da yin wannan azumi. Inda yake waɗansu malamai masu ganin a yi wannan tikatikin ba matsala ta ba suna nuna cewa ai shi yin azumin ba Annabi ba yana nufin don baƙin ciki da wannan ranar ba don shi na an ka ci a yi azumin ba. Ba azumi bai taho da niyyar baƙin ciki. Sannan shi a cikin littafin Shehu Usmanu na Ihya'us Sunna na ji wasu malamai na bayanin cewa Shehu bai yi hani da yin wannan a tikatikin ba amma ya ce kada mutane su ɗauke shi zaman sunna. Kada su ɗauke shi sunna amma musahabi na an so in mutum suna da yiwanta ma iyali. To amma kuma mutane da yawa wasu malamai su suna ganin hakan ba daidai na ba suna kawo cewa waɗannan hadisai ba su da inganci. To sannan suna bayanin cewa ai
ka ɗaga ka takaita ka takaita.
Me zan takaita bari in ɗan isuwa. Kana bi suna cewa duk lokacin da aka kawo hadisi aka ce wannan hadisin ba shi da inganci. To suna da kyau a kawo wani hadisi shi ku wanda yake ingantacce na wanda ya hana yin wannan abun saboda suna cewa akwai wasu abubuwa irin musabaka haka da aka yi a cikin masallatai waɗanda suke kuma suna bayanin cewa an yi shi a lokacin Annabi ko suna ce ba a hito an kai wa mutane bayani ba shi a tambaya ta.
To masha Allah Malam kaji bayanan da yayi da tambaya.
Da farko dai abin da ka kawo na maganganu tunda ka ce ai Shehu ya ce ba sunna bane. Kaga tunda ya ce ba sunna bane an gama magana. Sannan kuma idan aka ce hadisi bai inganta ba kaga sai a tsaya na. Sannan kuma ka ce tunda aka ce ai ba sunna bane me ya kamata a yi madadin haka ai Annabi ya faɗa. Annabi ya azumi ya yi kaga kenan kar ka yi cika ciki kai azumi ka yi daidai da abin da Annabi ya ce ka bar bid'a ka riƙe sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan hadisin da ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce saboda ya tambaya a Yahudawa sun ce suna azumin ne don godiya ga Allah. Kirar wa da yawa Annabi Musa alayhi salam ya kuma halaka Fir'auna. Kaga wannan ni'ima ce a yi ba wai baƙin ciki yake magana ba. Ni'ima ce da haka godiya ga Allah ana gode ma Allah ne da aiki. Da haka tunda Allah ya yi wa Annabi Musa ni'ima ya tsirar da shi daga wannan Fir'auna ya halaka maƙiyinsa. Kaga abin da ya kamata ya gode wa Allah. Babban haka gode wa Allah ibada. Duk ibada godiya ce ga Allah. Sallah godiya ce ga Allah. Azumi godiya ce ga Allah. Da haka kaga tunda Allah ya yi baiwa sai a yi sallah a gode ma Allah. Sannan kaga wannan shine abin da karoto daga manzo sallallahu alaihi wasallam. Hadisin ya inganta. Kaga Shehu bai ce hadisin nan bai inganta ba. Shehu bai ce ba za a yi azumi ba. Ya ce ya azumi amma kuma ya ce shi wannan bikin cika ciki ba sunna bane. To da haka tunda Shehu ya ce ba sunna bane. Kin yasa kai zaka rike shi sai kai. Amma shi Shehu ya tabbatar cewa azumin Ashura sunna ne. To kaga abin da yafi daidai mu rike sunna ma ji abin da ba sunna ba.
To masha Allah bari mu ji kira na gaba. Assalamu alaikum.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam da muke magana.
To Malam Yusuf kana tare da Abdulkadir sai kamar ni.
Malam Abdulkadir san da zuwa.
To alhamdulillah. Kuma da duk malamai suka ta bayani to yanzu kan bari na dalle musamman yanzu dai na ji dadi da zuwa ga bidiyoyin mu na kokoto.
aka bada dama da malamai da ne san ya da wannan adam kana shi ta abin yabo na har kali bane hakan musamman da uwaye ne da yawa uwaye suna kara kara fadiyan su da wannan adam din da yawa ma kan zaka ga uba shi ba da kudi ko ko ce ma da kazan nan na aje ma sai kaza kaga nan ne shi yaro idan ya gana abu zai din kai kamar ibada kuma kaga malamai kan kaza ne akwai matsala da shi har kaza ne yake son amfani da wannan ya kamata dole uwaye dan wannan adam to musamman wannan hanya da suka ta kara da fadar da mutane musamman da hausa idan ka tafi abin ke fara to ya kamata kuma ko kusala da kima saboda idan take ki haka tana yi wasu rayuwar da za su iya doka dole ya kalu bane ga malamai su kara tashi sai idan ko ba irin wannan lokaci ba za ka fara tsuwa cikin wuraren jumaa da wuraren da mutane ke hawa idan ba irin wannan lokaci ba idan mutane kullun suna ji abu ana kara nana ka musu to zai shiga nan cikin da lokaci wannan shine muke ganin Allah so da an ka hada da malamai da kwaye kuwa tsare haƙƙi ne kuwa ya suka ji a dinga tsare haƙƙi na sanar da yaran su da malamai su da Allah ya wadana abubuwan za su kai ta wato kuma Allah shi tsara ga maka hanya mai
dadi to masha Allah abu kai da sarkin gurni a malaya wata magana mai matukar amfani wanda za ka ga yanzu kamar da baka bayyana kace kafa ta watsa labarai da kuma malamai loku dole su tashi sai wani lokaci kaga zamu iya cewa wannan yayin da muka fara mun fara shi a makarantar da dai ba makarai bane kamata tun kafin lokacin a ce ayin wannan yayin ya kasance ko da za a yi mutane sun riga sun fada kantu wannan ya kamata mu mai da hankali don mu hakuri din bari mu dauki kira na gaba assalamu alaikum
assalamu alaikum
wa alaikum assalam da wa muke magana
sai sai alhamdulillah kana magana da ma'awar magana duniya sai da kona
duniya sai da kona muna tare da kai
to alhamdulillah ya ji dadin shigo in malam cikin wannan abu sannan ya ji dadin fadakarar da yi alhamdulillah wannan hukunci kamar ya tafi da malamai ke yi malamai idan suka fadakarar kan wannan abu su ya ji kawai su zurfa su fadakarar da kan wannan abu irin wannan abu idan sai ka ga wannan abin shi ne wai da wata ran a kawo wani sharhi a aja kai ne har yau kuma daga wani abu wanda kamar ya zama mana kamar da cewa sai an shi ni ko ba ka ji da irin kici da yaron ka da ba ka sani wannan abu ba za ka gara ya ci kan baci ko kuta wani abu wato ruwa malamai sun ke fadakar wa suna ta kawo dangane da wannan abin to ka ga wai dole suna su ci cewa wannan abu da suna ta rufa mutane ya zo a kuri ne da ka ga sun kiyaye wani da za su sanar ya rubu ko rayuwa suna baci ka ga yaron sai ya tashi ya gaba anada ka ga sai duka cewa ba wani abu ne akai ba alhamdulillah wannan abubuwa wanda suke zuwa mata kadan kadan da hasu ya waita don ka ga abara an yi fadakarwa akan ina hakan ga wannan mutum da abin yayi kasa ka ga abin sai ina ga yawo alhamdulillah wannan abin ya dace a ce mun ji da mu ba mu wa kamar sai nan ne wannan abin duniya domin kai ya waita wannan malamai kuma su kara kira sannan su ko waye su kawo da koran yaro na iya baci to a bar wannan abin domin kaga za a doko ta shari'a a sa alhamdulillah ni a tunane na malamai su kara kuma kawa in yana yawa wannan abin idan ya taho to a ban ka sa ya suna zuwa ziyara inda yan uwan su kuma kuma da aka tashi na cewa su sai irin tantabu ko kaji to ya ce a ce alhawan su suna hawan babur suna zuwa suna ziyara yan uwan su domin ya annuna ranar farin ciki ce malamai idan wannan abin na yiwa to su kara fadakarwa dangane da haka na ga yayin kamar muhimmanci da su ma su yanka su wannan abubuwa na kuma a samu amma shi da su su ta dace shi shi ka ba su ka ce su zo su yi ziyara da Allah wani da ka sa magani da Allah ka sanar da gidan lafiya da kuma magani nagode mu magana ma'a magana duniya sai
to masha Allah malam ma'auya muna godiya kwarai da gaske a bari mu karanta wannan sakon da ke cewa malam akwai wanda naji tana gaya wa mutane cewa a rana ta 10 ga watan mutum ya kan karanta ayatul kursi sau 65 domin ganin samun domin ganin wato sabuwar ranar cika ciki ne take nufi ga rayuwar shi da kuma wata nafila da ake yi a wannan ranar
duk waɗannan bidiyoyi ne kaga babu inda ka baka taba kila shi babu taba jin wannan ba a gani dan haka mutane ba sa rabo da kajin bid'a mutakar suna samun fili ya ga wannan da ita wannan wata kila ita ma take ta kaga mata bid'ar cewa sai saboda kaza kuma waye ga mata cewa da haka take samu halalar wannan rana to dan haka duk irin waɗannan mutane dole sai mun tashi
mu ya to kila ma kamar yadda na fahimta idan mutum ya karanta ayatu kursi 65 din zai ga wani kila mai Allah ya lokaci shekaran da zai mutu kila
zai zage gari to kaga da haka suke da ba sai mu ta karanta ta mu da muke fama san mutuwa
okay
sai kira abubuwa da kage mutane suka dinga kagan makarsu dole sai an dinga yi wa iyaka bige a iyaka
gaskiya ne to bari mu ji kira na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
ina kwana haji
na kwana ina kwana ina godiya ina gaisuwa ga malam da Allah ya kaddari ya zo bisa ga hanya ta sunna wurin hudakar da mutane Allah ta kama da alheri
masha
Allah wato na farko abin da yake faruwa ga al'umma mutane sun riga sun yi ja'a da abin da addini sun riga sun yi ta saboda an samu wajen malam mai su kula su da ne su mai da alheri sunna yanzu mun shiga dallar batun idan an shiga safa a ce wai wata lagagana ai ta wahar da mutane ana cika biran da rubutu ana cika mutane wanda ya cika daga sunna da ni inda manzo Allah bai ba idan bala ya jika koma ma Qur'ani da sunna a roƙi Allah Allah ya yi yanzu an zo makiya addinin musulunci ɗan shi'a sun yanzu ranar baƙin ciki ke gare su ka zo kana koyi da su kana yanka kaji ana yanka tantaru ana wahar da kai bisa da abin da ba sunna ba mutum ya wahar da kai ne ya wahar da iyalai har in ba a yi ba a ɗora ganin da shi wanda yake mutane sun ɗora kansu bisa da abin da ba shari'a bisa da sunna to abin da bisa da malamai dole su ne su yi ci gaba da wa'azi da rubuta littattafai su bayyana ma mutane abin da a sunna da abin da ba sunna ba ko har yanzu akwai ƙarƙashin mutane don yi da ƙauye waɗanda Allah ya ƙaddaro jahilai ne babu ilimin addini ko wani ingilis kuma in sun kasa gaba an kai da su kawai jin kai ya kamata a faɗakar da mutane a nuna musu ba hanya da mafita abin dogaro shi ne Qur'ani da hadisin manzon Allah da maganin malamin sunna waɗanda sun kama manzon Allah to har yanzu muna cikin matsalar mutane da yawa ba su gane ba tunda Allah ya ce mun kana cikin hajji amma wannan aurata amma mutane na bisa ga wannan hanyar yawancin mutane to ina fata mallan a ci gaba da haɗakar da mutane da kungiyar Allah ya saka malan da alheri wanda sun kai koyi da hanyar da take bisa na gode
to masha Allah Sheikh Suleiman san da kokari Hajara muna da sabani
sabon da muke da shi yace assalam sunana Ibrahim daga Gwiwa Allah baka da warhaka nace don Allah shin idan mutum bai samu damar yin azumin tara ga wata ba zai iya yin na 10 ga wata na gode ku tashi lafiya sai kuma mai wannan da yake sallan sunna na Sani kofar kwari wallahi na bi wata shiya bunsuru na ga wani ya samu ya sai ma dan shi Allah ya sa mu kana gaskiya yana kuma cewa assalamu sunna na Radu Suleiman yar abba ina miƙa sakon gaisuwa ta zuwa ga malam Sadiq da ya mata fata alkhairi da dukkanin ilahirin mutanen gidan radio wannan dai fata alkhairi kawai ya bari mu gani wannan yace assalamu sunna na Sufyanu kwalitin mai danto da farko ina yi wa malam fata alkhairi alhamdulillah ni ma hakan ta faru gare ni ina kasuwa sai ɗanina ya kira ni sai ya ce in saya mishi tantabara ko kaza za su yi layya sai na ce mishi kai wannan ba gaskiya ba ne ka bari sai bayan sallah zan saya maka sanadiyar haka sai yaron ya kira ya kira abokinsa ko kuma ya saya mishi ya gaya ma abokanan shi wannan abin da suke yi ba gaskiya ba ne yace wannan shine sanadiyar da busi wannan layyar tantabarun ba to da fatar alkhairi da karshe
muna godiya kware da gaskiya to malaka kaji ra'ayin da mutane game da wannan to da aka kawo cikin al'umma
wato na yata ta bari kenan a to me za ka kara
eh da farko shi malamin nan yayi tambaya cewa bai samu azumin tsira ga wata ba yana ilayin na 10 dama azumin nan asali 10 ga wata ne ba wai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara na tare ne saboda ya saba mai hudawa to da kake nan kaga idan mutum yayi tare da 10 kaga sanani ya riga ya samu wannan idan mutum bai samu wannan ba yayi na 10 to kaga wannan ke wasu malamai suna ganin cewa in yi na 10 to yana iya yin shafi in bai samu na 9 wasu kuma na ganin a asiri sai ta ga na 10 to da haka mahallin shahida idan mutum ya bai samu 9 ya yi 10 in ya hada da na 11 fala ba a samu ya ta kai ta na 10 ma fala ba a samu daga maganganun malamai to wannan kenan da haka kira na ga mutane shine har ina mu zaman to masu tsoron Allah kuma zaman to da abin da muke kai za a tambaye mu akai kuma malamai haƙi ne a kansu su yi wa mutane bayanai ga duk abin da yake bid'a ne su nuna wa mutane wannan abu bid'a ne su kuma iyayen sauran mutane abin da ke wajibi a kansu idan malamai sun sanar da su a basu dauka saboda waɗannan malamai su Allah ya azama alhakin wannan al'amari Allah ya sanar da su ilimin dan su sanar da su Allah ya tabbata kaza Allah mutaka alladhina utul kitaba la tubayyinunahu lin nasi wa la taktubuna sannan mutane su kansu an aza su akan yin tambaya Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ba dai bane ka kama yin abu ba tare da kai tambaya ban ba kai ba dan haka ka tafi ka je ka nemi ilimi kar ka jira wai sai an sanar da kai sannan ka ji yin abin da ba daidai ba in ka kai da kanka kafin ka yi abu ka yi ta tabaru ko ka siya ma yaran ta tabaru dan siyanka tafi ka tambayi malamai idan sun ce maka daidai ne sai kai idan sun ce maka ba daidai bane sai ka hakura karfi to wannan shine kira na ga mutane mu ci gaba da tsoron Allah kuma mu yi kokari mu dinga tambayan malamai sannan kuma mu sani cewa babu abin da ke rusa addini kamar bid'a duk wani abu da ka gani ba ta addini irin a nuna dan akidu duk sun shigo ne ta hanyar bid'o din nan in ba da yi ba da ba sai
to mala akwai ɗan bincike da ni na gano cewa wannan matsalar kamar ya samu asali ne daga uwaye mata saboda tun uwaye mata su suka fara ba yara kudade suna sayo wa'annan tantaburin su kuma uwaye maza kafin su an karo abin ya gane gari to da ya gane gari sai ya kasance idan uwa ba ta da kuɗi dole sai a tursa sama mahaifi ya bayar da su ma kansu uwaye mata ne kira
su ma suna musu wannan kira na su irin kiran maza saboda kaga yara sun fi kusanta ga uwayensu mata fiye da uwayensu maza tunda suna tare da su ko yaushe sannan kuma uwaye mata farko yaro galibi kafin ya tabbata bai abu a gurin uban su sai ya fara tambaya gurin uwa to su kuma galibi uwaye mata bidiyoyi sun fi saurin burge su fiye da mazaje to da haka su ma ina kira gare su da duk abubuwa da za su yi ko menene da za su yi don su burge ƴaƴansu ko su daɗa dama ƴaƴansu su yi kokari su tabbatar cewa wannan abin daidai ne a kan shari'a domin baka ɗora yaranka abin da yake ba daidai ba kan addini ka cuce shi to da haka mu yi kokari duk abin da za mu gina yara kai ko suna son abu in ya saba da shari'a kar ne musu idan ko abu ya yi daidai da shari'a sai musu gurgurdan abin da Allah ya kowace mana to ya kamata mata su gina akan haka su ma maza su gina akan haka
to masha Allah malam Allah ya saka ma da alheri kuma Allah ya jagora muna godiya kwarai da gaske masu sauraro an ce da su dadi karewa kuma anan za mu taka ma wannan shirin barki kuma ina fatan an koyi ilmantu kuma kun fahimtu game da wato hudubobi da kuma wa'azin da malayi game da wannan bid'a da ya kunno kai a jihar Murtala Sokoto gani cewa jihar Sokoto ita ce cibiyar daular Usmaniya kuma cibiyar addinin musulunci amma a yankin arewa wato yammacin ma Afirka za a ce cewa ko da fatan dai za a kiyaye madadin waɗanda na kasance tare da su musamman ma babban babbanmu Dr. Sani Abdullahi Jos da kuma wadda ta tsara ne da ku Hajar Malami Kasarawa ni da na jagoranci wannan shirin Yusuf Muhammad Ladan a madadin wanda ya bamu shawara domin ganin cewa wannan mun faɗakantar wato Malam Muhammad Lawal Mai Jiki shugaban kuma Zakaru Kafi shine mutum na farko da ya fara jan hankalin ma'aikatan kafafen watsa labarai game da wannan abun da yake faruwa godiya ta musamman mun baku lafiya. Thank you.